sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai Clohas 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su ce kai tsaye tarjoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya hawa kuma ana iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 13 ga watan maris na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim El ne daga nan birnin Washington DC ta da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai
babban mashawarcin Amurka kan harkokin tsaron kasa ya faɗa cewa Washington ta kuduri aniyar ci gaba da ƙara matsawa Korea ta Arewa lamba da nufin raba ta da kera makaman nuclear jami'an kasar Nepal sun ce wani jirgin saman fasinja da ya tashi daga Bangladesh ya faɗi ya kama wuta yayin da yake kokarin sauka a tashar jirgin sama ta Kathmandu kana jami'an 'yan sandan birnin Austin a jihar Texas ke nan Amurka sun ce akwai alaka tsakanin kunshin bamabumai da aka ajiye a kofar gidajen wasu bakaken fata biyu da kuma wanda aka ajiye a kofar wata mace 'yar jinsin Spaniya da ta manyanta
to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya buƙaci 'yan ƙasar da su zauna lafiya da juna
yace haƙƙin ku ne a matsayin ku na shugabanni daga wuraren da kuka fito ku rika ganawa kuna jagorantar su kuna kuma shawartar su su zauna lafiya don dukkan mu muna buƙatar juna a Najeriya
a can jamhuriyar Niger ko wani dan jarida ne ya samu kansa bayan an masa daurin shekaru biyu
eh baba alfa da har han kwallanin shi shekara biyu yanzu ita babba ko tace a shekara biyu da shekara guda kason waje
ah kuma muna dauke da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum barkamu da tuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu babban mashawartin Amurka kan harkokin tsaron kasa ya faɗa jiya Litinin cewa Washington ta kuduri aniyar ci gaba da ƙara matsawa Korea ta Arewa lamba da nufin raba ta da kera makaman nuclear General HR McMaster ya yi tattaki zuwa New York jiya Litinin domin yin jawabi ga jakadan da ke wakiltar kasashe 15 na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya tare da na kasashen Japan da Korea ta Kudu ya shaida wa manema labarai bayan ganawar cewa matakan da gwamnatin shugaba Trump ke dauka tare da takunkumi mai karfi daga kasashen duniya sun sa ana samun ci gaba McMaster ya ce yayi wa jami'an diplomasiyar bayani dangane da niyyar Amurka ta ci gaba da aiki da matakan matsin lamba akan Korea ta Arewa ya ce mun amince duka cewa haƙa za ta cimma ruwa a waɗannan damar da aka samu sai dai mun kuduri aniyar ci gaba da matsa lamba sai an ga ci gaba na zahiri a fannin kawar da makaman nuclear jiya Litinin Amurka ta ce bata sake ji daga Korea ta Arewa ba tunda shugaba Donald Trump ya amince zai gana ido da takwaransa na Korea ta Arewa Kim Jong Un Prime Minister Britania wato Prime Minister Theresa May ta Burtaniya ta faɗa jiya Litinin cewa wata guba mai ƙarfin gaske wadda ƙasar Rasha ta kirkiro ita ce aka yi amfani da ita harin da aka kai kan wani tsohon ɗan leƙen asirin Rasha Sergei Skripal kuma gwamnatinta ta cimma shawarar cewa a bisa dukkan alamu ƙasar Rasha ce ta kai harin May ta faɗa wa Majalisar Wakilan Burtaniya cewa abubuwa guda biyu ne kawai za su iya faruwa a harin da aka kai kan Skripal da ɗiyarsa Yulia aka same su kwance a some a cikin wani gari a kudancin Burtaniya a ranar 4 ga watan nan na Maris. Ta ce ko dai gwamnatin Rasha ce ta kai harin nan kai tsaye a kan ƙasarmu ko kuma dai gwamnatin Rasha ta yi sakacin barin wannan mummunar guba da ta yadda har da ta fada a hannun waɗansu. Burtaniya ta ba gwamnatin Rasha wa'adin kwanaki biyu da ta yi mata bayani. Prime Minister ta Burtaniya ta ce wannan sanadarin guba mai tsananin karfi da aka yi amfani da shi ita ce Novichok wanda ke nufin sabo shigowa da harshen rasanci. Jim kadan kafin ta yi wannan jawabi shugaba Vladimir Putin na Russia yayi watsi da ikirarin cewa Russia tana da hannu a wannan lamarin na Skripal wanda kanar ne a hukumar leken asirin sojoji ta Russia. Amma buye yana aikin leken asiri ne na mahukumar leken asirin Burtaniya ta MI6. Gidan talabijin na Russia sun dora laifin sanya ma Skripal guba akan Burtaniya. Suna ikirarin cewa Burtaniya na kokarin janyo kin jinin Russia ne domin haddasa yanayin da za kaura cewa gasar cin kofin kwallon kafar duniya da za yi a Russia nan da ƴan watanni. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an kasar Nepal sun ce wani jirgin saman fasinja da ya tashi daga Bangladesh ya fadi ya kama da wuta yayin da yake kokarin sauka a tashar jirgin sama ta Kathmandu ya kashe mutane a kalla 50. Kakakin kamfanin sufurin jiragen sama US Bangla Airlines da ke da shalkwata a Dhaka ya ce mutane 71 ne da suka hada da jami'ai na ma'aikatan jirgin suke ciki. Daga cikin fasinjoji 67, 32 'yan kasar Bangladesh ne, 33 kuma daga Nepal, sai kuma guda daga China, guda kuma daga Maldives. Shaidu sun ce jirgin ya yi ta tangal-tangal kuma yana tafiya ƙasa-ƙasa kafin hadarin ya auku. Jami'ai suka ce an ceto mutane da dama daga baraguzan da suka kama da wuta na wannan jirgin sama samfurin Bombardier-8 mai amfani da farfela kuma kirar ƙasar Canada. Babban jami'in kamfanin safarar jiragen saman US Bangladesh Imran Hasif ya zargi cibiyar kula da tsarin sauka da tashin jiragen sama ta Kathmandu da ba da umarnin sauka da ba daidai ba. Jami'an tashin jirgin saman dai sun ce an umarci matukin jirgin da ya dushi hanyar sauka daga kudu amma sai ya sauko ta arewa. Suka ce jami'an kula da sauka da tashin jirage na tashar sun gayawa matukin jirgin cewa jirgin nasa bai yi setin hanyar sauka daidai ba. Suka kuma tambaye shi ko lafiya, yace eh babu damuwa. Manema labarai da suka isa wurin bayan faduwar jirgin sun ce jirgin ya babbale ya bazu gunduwa-gunduwa a filin da ke kusa da hanyar sauka jirgin.
Labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan faro rahoton namu da kiran da shugaba Muhammadu Buhari yi wa ƴan ƙasa da zauna da lafiya da junansu a ziyarar da ya kai a jihar Benue. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban kasar ya bayyana haka ne a lokacin da ya kai ziyarar rune guda don ganawa da masu ruwa da tsaki kan matsalolin da ya addabi jihar ta Benue. A jawabinsa, shugaba Buhari ya buƙaci masu ruwa da tsaki a jihar ta Benue da su haɗa kai da jami'an tsaro wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar. Ya ce haƙƙinku ne a matsayinku na shugabanni daga wuraren da kuka fito ku riƙa ganawa kuna jagorantar su, kuna kuma shawartar su zauna lafiya don dukkanmu muna buƙatar juna a Najeriya. Gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya ce banda rayuka da dama da aka rasa a yanzu haka kimanin mutane fiye da 170 ne ke gudun hijira, yayin da kashi 60 daga cikinsu yara ne da a yanzu haka ba sa zuwa makaranta. Gwamnan ya ce a wani shiri na musamman da suka yi wa 'yan ta'addan jihar sun karɓo makamai fiye da 700 aka kuma lalata su. Gwamna Otom ya ce sam gwamnatinsa ba ta goyon bayan aikin ta'addanci don haka ba su ajiye wani ɗan ta'adda ba.
As a good Christian, as someone who believes in the fear of God, I cannot and will never encourage anything but Malaysia.
Ya ce a matsayina na sahihin Krista mai tsoron Allah, ba zan kuma ba za mu taɓa goyon bayan aikin ta'addanci ba. Basarakin gargajiya na kabilar TV Farfesa James Ayatsi ya buƙaci gwamnati ta yi garan bawul harkar tsaro ta yadda sarakunan gargajiya za su taka tasu rawar.
My question is that we should think of redesigning this crazy architecture of the nation in such a way that the states get involved, the traditional rulers are also brought into the picture, giving the rules to be able to.
Basaraken ya kuma buƙaci gwamnatin tarayya da ta magance kwararowar hamada, wanda a ganinsa ke taimakawa rikicin ta kuma magance matsalar munanan hanyoyin jihar. Kwamandan ƙungiyar da ke sa ido a harkokin tsaron jihar Alhaji Aliyu Tashaku ya yi jawabi a wurin taron. Shugaban kungiyar Miyati Allah reshen jihar Benue Alhaji Haruna yace,
to mun gina makiya mutum ana gaya mana cewa fata manoma da manoma da makiya ne ba a mana adalci ba, saboda mun makiya da manoma babu da wani matsala, sai ne a kawo wasu mutane jiharu wanda su da suke kai mana da hankali.
Sauran waɗanda suka yi jawabi a wurin taron sun kuma hori mukarraban gwamnati da su daina furta kalaman da ka iya ruruta wutar rikicin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga makurdi jihar Benue a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji daga batun zaman lafiya, sai kuma wani ɗan jarida a jamhuriyar Nijar da ya samu kansa bayan wata kotu da farko ta yi mai ɗaurin shekaru biyu. Ga su mun bar mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A yayin zaman da ta yi akan wannan shari'a ta zargin mallakar takardun bogi, kotun birnin Yamai a matakin farko ta bayyana samun ɗan jarida Baba Alfa da mahaifinsa Alfa Mamman da laifin da ake tuhumar su da aikatawa. Saboda haka ta yanke musu hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru biyu tare da soke dukkan wani ƴancin da dokokin Nijar suka yi tanadi domin ɗan ƙasa. Dalili kenan da lauyoyin da ke kare su suka ɗaukaka ƙara a gaban kotu ta gaba, wacce a nata hukuncin ta sassauta wannan ɗauri. Metar Hassan Umaru na daga cikin lauyoyin Baba Alfa.
Baba Alfa da farin han kwandannan shi shekara biyu. Yanzu ita babbar kotu ta ce a shekara biyu da shekara guda kason waje. Kenan in yayi shekara guda yana huta. Wala abin da kotu.
A ranar 4 ga watan Afrilun 2017 ne hukumomi suka garkame Baba Alfa da mahaifinsa. Saboda haka hukuncin kotun na yau na nufin ɗan jaridar zai iya komawa cikin iyalinsa daga farkon wata mai kamawa. Mudi Musa, wani kusa a ƙungiyar 'yan jarida ta Sinatik da ke cikin ɗimbin 'yan jarida da suka yi cincirindo a harabar kotun, ya nuna farin ciki akan wannan sassauci. Yana mai cewa da babu garaba daɗi.
Tsibirai abokin nan zuwa sati biyu zai shekara guda a tsare. Duk da wannan dai muna iya cewa mun ji sauki a kalkusar ta an karya ne, saboda ta ce shekara guda zai yi a gidan yari guda a kasan waje. Don kuma muna jin cewa efektima an samu ci gaba mai da saura.
Batun karɓe takardun da ke ba ɗan jarida Baba Alfa damar morar 'yancin ɗan ƙasa wani abu ne da kotun ba ta fayyace takamaiman matsayinta a kai ba. Saboda haka lauyoyin da ke kare shi ke ganin kokowa ba ta kare ba.
Kasan akwai wata condemnation da aka mishi da ake cewa degradation civique. To ita kotu ta ma karya jujjuman ɗin hwari. Kenan mu sai mu yi considere kamar ita degradation civique ɗin nan babu ita. Ni tuzo til dike va prendre attache muna zuwa mu ganin shi. Muga yadda yake shi divi da wanga jujum shi ke ci a daga kara kuma shi ke ci a ka daga kara. Doka ta baka kwana biyar ka daga kara.
Dan jarida Baba Alfa dan asalin kasar Mali ya yi karatunsa ne a nan Nishar kafin daga bisani ya fara aiki a kafafen labarai masu zaman kansu. Lamarin da ya ba shi damar shugabancin cibiyar 'yan jaridar Nishar mai Sonde La Presse. Cafke wannan dan jarida ya haifar da matukar damuwa a wurin kungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su Reporters Sans Frontières da Amnesty International, waɗanda ke kallon wannan mataki a matsayin wani bita da kulli, saboda yadda yake cicciyar manufofin gwamnatin shugaba Isu Muhammadu, wacce ita kuma a nata ɓangaren ke zarginsa da taka rawa da bazar jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kafin ku ji shirinmu na gaba ga wannan.
Rikici ne yake neman kunno kai a tsakanin majalisar dokoki da nazartaswa, domin sun fara zargin juna da kin aiwatar da kasafin kuɗin bana, watanni biyar bayan shugaban kasa ya gabatar da shi wa majalisar dokokin kasar. Shugaban ofishin kasafin kuɗi Ben Nwabueze shine ya sa hannu a wata takarda da aka raba wa manema labarai inda ya ƙaryata bayanan da majalisar ƙasa ta yi cewa hukumomi da ma'aikatan gwamnati ne ke jan ƙafa wajen ba da haɗin kai domin a kammala aiki akan kasafin kuɗin. Mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi ya yi ƙarin haske.
To ku biyo mu a shirinmu na anjima domin ku ji ƙarin hasken da yayi. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Fatika kenan kana so Kwankwaso ya fito ya takar shugaban ƙasa da baya?
Idan Kwankwaso yana da ƙarfin gwiwa da zan yi, ni zan goya masa baya yau na gaya duniya.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. Wakam ya mutanen APC na jam'iyyar dake mulkin Najeriya suke ji dai game da maganar da shugaban kwastar na Najeriya din Ahmed Ali yayin can kwanakin baya game da cewa ya kamata a linka gawa Muhammadu Buhari gaskiya komai dacinta akan abubuwan da ke gudana a cikin kasar da ma cikin jam'iyyarsa.
Sunana Prince Dauda Yahaya Umar, a siyasance ana kira na Dauda MD Kefi. Ni ne state coordinator na Buhari Support Organization na Nasarawa State. Ai maganan da shi Hamid Ali ya faɗa ba wai ƙarya bane, gaskiya ne. Ai tsakanin mu da shi shugaba Buhari, idan ba mu faɗa mai gaskiya ba, ba mu yi mai adalci ba.
Muna tare da minista ma'aikatar ayyuka Baba Shehuri. Me zaka ce ga wani campaign da ake cewa shi ma shugaban ƙasa ya huta a 2019?
Wannan maganan banza ne. Ya huta mawa. Mu mu ga sa shi ya zo ya saya mana saboda talakawa. Wa talakawa sun fita sun zabe shi. Talakawan ne kawai wanda suke da yanci su ce mishi kar ya tsaya, amma duk wannan wani maganan ƴan siyasa ne. A canja shi da waye yanzu? Mu koma gidan giya kenan.
Wannan ra'ayi da Nasiru Adamu Alhikaya ya jiyo daga bakunan Prince Dauda Yahaya Umar da ministan ayyuka na Najeriya Abubu Shuri suna zuwa ne yayin da har yanzu ake cikin rashin tabbas na game da matsayin shi shugaba Muhammadu Buhari akan ko zai nemi sake tsayawa a zaɓe mai yawa a matsayin zama shugaban Najeriya a zaɓen shekarar 2019 kenan, ko kuma zai je ya huta abinsa a gonarsa ta daura. A ganin da dama daga cikin 'ya'yan jam'iyyar tashi ta APC, ko Buhari zai tsaya ko ba zai tsaya ba, jam'iyyar nan tana buƙatar kuskurima da gyaran fuska.
Sunana Prince Dauda Yahaya Umar. Gwamnatin ta samu mutane da suka shigo wanda ba su da kishin ainihin Buhari, ba su san inda aka fara ba, kuma ba su san inda ake son a kai ba. Don haka akwai ɗan abin nan da insha Allah gyara ne ake bukata.
Daga lamuran da ke faruwa tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, akwai alamun jin aiki gaban shugaban kwamitin sulhu Bola Tinubu da shugaba Buhari ya naɗa don shawo kan bambance-bambancen 'ya'yan jam'iyyar gabanin zaben 2019.
Ko zamanin PDP ba ya haka ba, kwanaki an so a Kano, yanzu kuma ya hukunta Dauda da kanshi ana rushe gidan mutum. Ya sanadin da jam'iyyar APC za ta yi fatan dabo a duniya ma ba ma a Najeriya ba.
Nan mai sauraron BOA ne a Abuja Shehu Dede. Shige Sanata Abdullahi Adamu daga shugabancin kungiyar majalisar dattawa na Arewa, duk da zargin naira miliyan 70 sun ɓace a gonarsa, ya biyo bayan bayyana goyon bayansa ne ga shugaba Buhari da caccakar tsohon shugaba Obasanjo. Na nuna ɓangarorin gwamnatin APC dai mai da'awar canji na zaman kowa tasa da fishe shi. Wani ƙorafin 'yan jam'iyyar shi ne naɗa shugabannin hukumomin gwamnati 209, amma har yanzu ba kai ga rantsar da su ba baya ga samun sunaye hadda waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a ciki.
Ta gaishe ku. To yau za mu koma ga ci gaban muhawarar da muka fara gabatar muku can kwanan baya akan rikitan cikin gida na jam'iyyar APC din nan. Muhawarar da ake yi tsakanin kusoshin APC din guda biyu, wato Isa Tafi da Mafinda da kuma Abuba Galadima. Kuma yau za mu tashi ne daga gunagunan da wasu 'yan APC da dama suka jima suna yi, wasu a bayyane wasu a ɓoye, game da yadda PDP da MPDP suka mamaye gwamnatin ta Buhari.
Akwai zargin da ake kasan cewa gwamnatin ta APC ce amma kafafunta da na PDP ne. Wani yake cewa ma kashi 80 cikin 100 na mutane da ke jin ragamar gwamnatin nan mutanen PDP ne. Sai ya hada da hashi tsohon shugaban PDP din. An daɗe ana sa ran cewa Buhari zai yi kuskurima a gwamnatin nan zai ba har yanzu. Me kuke gaya mutane su san cewa akwai bambanci tsakanin gwamnatin da ta wuce da ta yanzu nan?
Eto wannan PDP na daɗe a cikinta, na san muguntanta ba na kaɗan ba. Don idan ta sami kuskure ɗaya da kai, za ta raba mutum dubu surika kiɗi da ita, surika yin wasa.
Amma kai da galibin kusoshin gwamnati nan duk 'yan PDP ne?
To ai kamfani uku ne suka hadu suka yi kamfani daya PDP suna ciki wa ka san duk inda dan PDP yake da wuya ya yadda yaya da hulan PDP yana rike da hulan PDP yana makale da hulan
amma shugaban APC shugaban kasa yana da damar ya canza su ko da ba sai ya je hulan nan nasu me yasa bai canza ba ne
yana daukar lokacin sa zai yi a ba shi lokaci
cikin wannan wa'adi ko a wa'adi na biyu
a wannan wa'adi kafin a shiga zabe ya zai jira wa'adi na biyu wa zai kashi wa'adi na biyu in PDP suna kewaye da shi
yanzu muna magana game da rikitan cikin gida na jihohi da yawa da su hada da Kano Kaduna da sauransu kake cewa akwai kokarin da ake na asulbinta shekara ɗaya ta rage a izafi ya yi mun muni kana ji Buhari na farko zai iya bin mutanen da ya rasa ya kokari da da suna da yake nan sannan sababbin wufetan nan da suke ci a kashe su
ai siyasa sulhu ta siyasa mako ɗaya ya isa a ga president da kansa a jiha ya kira wane da wane da wane da wane da suka zamanto su ne taurarun jiha ayi a ci abinci da su ai musu godiya su shiga gari suna buga ganga ana rawa yadda ya tafi a bayarsa yadda ya tafi Irugu yayi niyan koda da helicopter ne yana zuwa state ana haduwa da shugabannin jam'iyoyin nan ana kiran su ana sake tayar musu da tsimin jikinsu na gaya maka a cikin mako daya president zai iya yawo state goma state goma za su farka daga
bacci to kwanan baya kwanan ne kina a ciko ya bar jami'ar nan da APC sannan jiya ko shekaran jiya nake da an ce Tinubu yana da yana neman ya farfado da ADs wajen AD din nan wasu na sa ran watakila a samu karin mutane da ko za su fice APC ko za su canza shekara me ya tasirin barin mutane irin wanda suka taka rawa a can bayan su a jirgi da su rashin gamsuwar mutane da su Tinubu da su kwankusa da sauransu a rashin gamsuwar su da tafiyar da ake za a APC a inda aka tasa ba
wato Aliyu kai da kanka ka riga ka ba kanka amsa cewa akwai rigingimu da yawa suna nan a kwance a jihohi ba wanda ya yi kokarin kawo gyara a ciki shi Yarima ya yi magana president zai je kaza zai je kaza ai president ya tafi Kano president ya tafi Ebonyi ya je Anambra akwai wata shaida da ya nuna ya ma kira ƴaƴan jam'iyyarsa sun zauna na jihohin ya ce dan Allah ku taimaka ku yi aiki ana zancen mutane sun kewaye shi ni ban yadda da wannan ba Buhari nan ya taɓa yi fayin shugaban ƙasa ya taɓa yin gwamnan jihohi shida a arewa ya taɓa yin chairman na PTF yanzu ya dawo yana shugaban ƙasa ai ya yi ministan mai yanzu akwai mutum mahaluki yau a ƙasar nan da zai iya nuna masa yadda za ta tafiyar da mulki balle wani kuciku bani kawai dan ya zo ya zauna kusa da shi in akwai laifi mu ajiye laifin nan a mahallinsa
shi kadai
idan abu baya tafiya daidai dan Allah dan Annabi mu gaya wa Buhari gaskiya ya gyara abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata kuma mu da muke gaya masa din mu ne mutanansa abinda ya samu ne mutanansa dan muna da state ni din nan ina cikin mutum tara da suka sa hannu aka kafa wannan jam'iyya ba na neman mukaminsa amma ina da abubuwa da yawa da zan gaya masa yanzu mun yi wa al'umma alƙawari cewa za mu baiwa yara ayyuka miliyan 3 kowace shekara ya je majalisa lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗi ya ce an daina ɗaukar ma'aikata shin ya sa kunnensa a ƙasa ya ji abin da mutane suke faɗa ko dan su na kusa da shi sun riga sun sa ƴaƴansu a inda ya kamata ƴaƴan talaka shikenan an daina ɗaukar su
wasu daga cikin ku saboda wannan rashin jituwa da yake tsakanin ku da shi Buhari
ba rashin jituwa
ina rashin jituwa domin kamar da shi yayi muke cewa ana kokari a gyara amma ni tambayar da nake son shi
a gyara me
wasu ku yanzu ana cewa sun kakkamu wasu da ake ganin suna da buri na siyasa irin Rabin Musa Kwankwaso an ce kai kana
kamar ni
to yanzu fata kake nan kana so Kwankwaso ya fito yayin takarar shugaban kasa da bayani?
Idan Kwankwaso yana da karfin gwiwar da zan yi, ni zan goya masa baya yau na gaya duniya. Domin da zaki idan ya zama shugaban Najeriya zai iya kawo ci gaba da kuma fada da cikawa. In yace zai, in yace ba zai ba, ba zai ba.
So kana ji za a samu ƴan takara daga cikin APC waɗanda za su tsaya su
to ba demokradiya bane, me zai hana?
Saboda
kuma babu wanda ya isa ya ce ya dauki takara ta jam'iyyar APC ya ba wani mutum ba tare da an yi zabe ba. Mu muna nan.
Naji
sai dai mu yi akadami. In Kwankwaso ba zai yi ba, ka gaya wa duniya Buba Galadima zai yi, sai dai akadashi.
Kana jin za a yi wa Buhari kishiya ta zaɓen shugaban ƙasa ko ta zarce za ku yi mummuni?
Wannan abin jam'iyya kowane aiki yana da yadda ake yinsa. Duk a cikin jam'iyya babu jam'iyyar da take da hurumi na cewa ta ɗauki mutum ta ɗora ba tare da an yi takara da shi ba.
Ta fidda gwani.
Za a yi takarar fidda gwani. Sai dai idan kowa ya yafe. Kuma abin da yake magana akan abokinmu Kwankwaso. Ni ina saye da jar hula yanzu ka ga.
Za ka da farin riga
kuma Kwankwasiya kake. To ni kuma da nake kallon Kwankwaso daban da yadda yake kallon.
Me bambancin?
Bambancin shine ni naga Kwankwaso a jarumin da ya bulla daga arewa wanda zai iya fidda kise daga wuta ya fitar mana da matasa masu iya runguban zaki a sami yadda za a yi noma mai kyau yadda za a yi
saboda haka yankun ku sai nuna sha'awa tunda shi ma dai bai fito ya faɗa ba in ya fito za a kurfa masa ba kenan.
Ina zuwa ina gaya maka ni ba ni kallon Kwankwaso akan mai fitowa ya yi jayayya da Buhari.
Ina kallo kake masa.
To a gaishe ku. To bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu makon gobe mu dawo mu ci gaba. Yanzu a madadin su bakin namu Alhaji Buba Galadima da kuma shi Alhaji Isa Tafi da Mafindi, sannan da waɗanda suka taimaka muka hada wannan muhawara a Abuja, muka kawo muku ita wato Nasiru Adamul Hikaya da Benjamin Gawam, Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington. Sai an jima, mun bar ku lafiya.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara takaice.
Jama'an tsaron Amurka da na Colombia sun fasa wani gungun masu fataucin muggan kwayoyi na ƙasa da ƙasa, suka damƙe mutane 14 bisa zargin safarar dubban kilo na hodar Iblis ta cocaine zuwa yankin Puerto Rico. Jama'an Amurka sun ce an damƙe waɗannan mutane da aka yi cikin makonni biyun da suka shige ya kawo adadin waɗanda aka kama dangane da wannan dogon binciken zuwa 30. Yayin da kuma aka kama hodar cocaine fiye da kilo 2,000. Jami'an 'yan sandan birnin Austin na jihar Texas da ke nan Amurka sun ce akwai alaƙa tsakanin kunshin bama-bamai da aka ajiye a kofar gidajen wasu baƙaƙen fata biyu da kuma wanda aka ajiye a kofar wata mace 'yar jinsin Spaniya da ta manyanta. Ɗaya daga cikin bama-baman ya kashe wani matashi ɗan shekaru 17 jiya Litinin, yayin da na biyu ya ji wa wata mace 'yar shekaru 75 rauni. Wani bom kuma da aka ɗana ya kashe wani baƙin fata ɗan shekaru 39 ranar 2 ga watan Maris. Babban jami'in 'yan sanda na birnin Austin, Brian Mali, ya faɗa jiya Litinin cewa akwai ƙwararren alamar cewa ƙiyayyar launin fata ita ce tushen hare-haren nan. Ya ce 'yan sandan suna gudanar da bincike domin tantance ko akwai wata alaƙa a tsakanin mutanen uku da bom ɗin ya shafa. Masu binciken na gwamnatin tarayya suna taimakawa 'yan sandan a birnin Austin.
To madan lada ta gaisa tun labaran mu kawo ƙarshen shirin. Yanzu amma don kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ita Grace Alheri Abdul sai muka muku gabatar da shirin. Sai Chubahiro Jiodone da ya ba da umarni da injiniyan mu John Ellison, ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai an jima da hansi mun dawo muku da wani sabon shirin.